This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25.31.41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan ko yaushe a internet a wato voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa a shirinmu na dare na kuma ƙarshe a wannan rana, inda za ku ji cewa wani rahoto da ya ayyana jamhuriyar Nijar a cikin ƙasashen da ke gab da rage yawan mace-macen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru 5. Muna kuma tafa da shirinmu na mu tattauna wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Mahukuntan ƙasar Saudiya sun ce masu aikin haji za su ci gaba da ayyukansu na ibada a ƙasar, duk da hatsarin da aka samu na rufutawan injin ɗingin nan wanda ya yi musabbabin kashe mutane 107 kuma ya raunata wasu 203. Shi dai wannan injin ɗin mai haɗe da ƙugiya na gini ya rufuta ne a masallacin harami da ke birnin Makka, sa'ilin da dubu-dubatan mahajjita ke ayyukan ibada jiya Juma'a a cikin birni mafi tsarki na musulmai. Babban jami'in tsaro na farin kaya na ƙasar ta Saudiya, Suleiman Al-Am, ya ce iska mai tsananin gaske ne da tsawa suka yi dalilin faɗuwar shi wannan inji na ginin da ke makale da ƙugiya. Yanzu haka gwamnan yankin lardin Makka, Khalid Al-Faisal, ya ba da umarni a gudanar da binciken abin da ya haifar da wannan bala'i, kuma ya ziyarci masallacin na Makka yau Asabar domin gane wa idanunsa wannan hadari da ya kashe mahajjitan. Hotunan da ake rarrabawa ta hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajjitan da abin ya rutsa da su cikin jini kaca-kaca, kuma da tarin kuraguzai da ginin ya rufta. Muhammad Tahir, ɗaya daga cikin ma'aikatan sa'ilin da yake zantawa da muryar Amurka, ya ce ɗaya daga cikin dalilan wannan hadarin shine ruwan saman da aka yi kama da bakin ƙwarya wanda yake biye da tsawa mai tsananin gaske. Tukunyan iskan gas da ake dahuwa da shi, wato silinda a turance, ya yi bindiga a yau Asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar ƙasar Indiya, kuma ya halaka mutane 82, kana yi wa mutane da dama rauni. Wannan gidan abincin da ke wurin da ake kira Madhya Pradesh ya ci kar ɗan mutum suna karin kumallo, sa'ilin da wannan tukunyan iskan gas ta fashe. Wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine-ginen da ke kusa da gidan cin abincin lahani. Rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar tukunya kuma ya yi musabbabin fashewar wasu abubuwa wanda ya ƙara adadin mutanen da suka mutu a wannan wurin. Ma'aikatan ceto dai suna ta iya bakin ƙoƙarinsu domin binciko ƙuraguzan da suka fashe, suka danna jama'a domin ƙara zaƙulo jama'an da wannan haɗarin ya rutsa da su. Rahotanni sun bayyana cewa fashewar irin wannan tukunyar iskan gas ba sabon abu bane a ƙasar ta Indiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Wani rahoton da asusun tallafawa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, wato UNICEF, ya bayyana cewa wasu ƙasashe 6 na nahiyar Afirka, ciki ko har da jamhuriyar Nijar, suna gab da cimma muradin ƙarni na 4, wato rage yawaitan wato mutuwar yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru 5. Ga rahoton Suleiman Muni Barma daga Yamai.
Daga cikin waɗannan ƙasashe da suka kama hanyar cin wannan yaƙi, 6 'yan nahiyar Afirka ne, wato Habasha, Liberia, Madagascar, Malawi, Rwanda da Niger, waɗanda a shekarar 2006 yara 'yan ƙasa da shekaru 5 kimanin 198 daga cikin 1000 ne ke rasuwa, yayin da a 2012 yara 127 daga cikin 1000 ne suka kwanta dama. Dr. Adama Kemu, shugabar ma'aikatar kula da lafiyar uwa da ɗanta a Niger, ta bayyana min dalilan samun wannan nasara.
Lokacin na menene ke kashe yara ƙwarai, kama cucuta su dissa, su ciyon sankarau da sauransu. Ai kuma kun san tun lokacin nan sai aka sa shaushawa, rigakafi. Tun ana yin cikin likita har ya kai ana zuwa gida-gida ana yi ma yara. Yaro tun daga aihuwar shi akwai shoshawan da za a yi mishi rigakafi na wata cuta.
Yanzu haka hukumomin kiwon lafiyar al'ummar Niger sun fara ƙara tsaurara matakai don ganin magunguna sun isa kowane lungu na wannan ƙasa ta hanyar tsarin clinic mobile, wato asibitin tafi da gidanka a karkara, in ji ministan kiwon lafiyar al'umma Manu Agali.
Akwai abin da yake hana mana kona mata suke mutuwa a daji.
Sai dai Dr. Ilyasu Idi Mai Nasara, wani ƙwararren likita da ke shugabancin wata asibitin haihuwa a Yamai, ya koka akan ƙarancin kason da ake keɓewa fannin kiwon lafiyar al'umma.
Ya kamata duk ƙasa ta keɓe kashi 15 cikin 100 abinda za a taimaka ma kiwon lafiya, balle kiwon lafiya na yara da mata.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sulaiman Munni Barma, wakilinmu na birnin Yamai da ke daga jamhuriyar Nijar, da kuma shine muka kawo ƙarshen labarin.
To Ladan Ibrahim Ayawa kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin shirinmu na gaba, wato mu tattauna.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Gashin fadar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari na shirin rage yawan ofisoshin jakadancin Najeriya su 119 zuwa masu muhimmanci da kasar za ta iya daukar nauyin su. Yan rajin kare muradun Buhari Sade Umar Faruk ta ce mataki ne mai kyau.
Jakadun kasashen waje din da za a iya hada su za a samu rangwame na kashe kudin gudanar da wayannan embassies din.
Tun a watan Yuli Buhari ya umarci dukkan jakadun Najeriya su dawo gida. Kungiyar kwadugo ta yi zanga-zangar bukatar yanke hukuncin kisa ga waɗanda kotu ta samu da cin hanci. Comrade Ibrahim Khalil ma'ajin kungiyar ne.
Cin hanci da rashawa yanda ya katutu a Najeriya sai an yi dokoki masu kaushi waɗanda za su iya maganin aikata irin waɗannan munanan laifuffuka da ake.
Rundunar 'yan sanda ta damƙe waɗanda take zargi da tunzura 'yan kabilar Ibo su ɓalle don kafa ƙasar Biafra. PDP ta ce ba za ta sagala hotunan Buhari a ofisoshinta ba, da nuna cewa IAPC ma ba ta manna hoton tsohon shugaba Jonathan ba. APC ta ce ai wannan mataki na nuna PDP yar dagaji ce a adawa. Nasira da Maili kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka dai, to yanzu za mu kada zauranmu na tattaunawa. Yau zauran zai kammala zamansa a Jaskwata yamma da Bauchi, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi ta jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a samu zaman lafiya mai dorewa a karamar hukumar Barikin Ladi ta jihar ta Plateau. Yau Zainab za ta dora ne daga inda take sake komawa ga Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi.
Zaman lafiya za mu jawo kanmu. Ba wanne zai kawo mana zaman lafiya a Barikin Ladi ba. Haka kuma rashin zaman lafiya ba. Sai dai muna fata Allah ya zauna da mu lafiya, mu kuma muna kokari cikin dare da rana din da sauransu, kuma muna roko, muna kuma turawa duk ƴan uwa inda suke ko ina su taya mu cikin addu'a, Allah ya sa mu gano bakin zare, babu abin da ya gagari Ubangiji. To za mu iya kokari, muna da iya kokarin haka, muna sa ido kuma muna bi muga cewa muna ba jami'an tsaro haɗin kai 100%, domin yawancin wannan abubuwa din idan muna ba su haɗin kai to abubuwa za su tafi. Domin saboda jami'an tsaro wani lokacin ba kone shi zai zo gari bai san gidan kowa ba, bai san abin nan ba, shi dai bi titi ne da abin nan. To mu ba wanda bamu san shi ba, ba gidan da bamu sani ba. To muna kuma ba su haɗin kai, mun kuma muna ƙara kira mutane kuma su bi doka da order, dokan nan da aka sa, kar a taka wannan doka. Allah zai kawo mana saukin sa, kuma kowa ya hakuri.
To Dagomre, kana ganin wannan dokan hana yawo ta kawo raguwan wato wannan tashi-tashin hankali a yankin nan?
Eh to malama Zainab, kan na faɗa miki da farko, gaskiya ba da so gwamnati har ta doka wannan mataki ba, domin an san irin yanayin da ake ciki. Na ga miki cewa a jere wajen kwana uku hudu abubuwa suna faruwa. Dalilin da ya sa kenan, kuma Barkin Lada rukucin was so tense, wuri ya riga ya dau zafi matukan gaske, wanda in an bari wani ba zai iya faru. To shi yasa a gaggauce aka doka wannan mataki, don abubuwan ya lalace da yawa nan show. Wallahi wani yaro kawai bayan gari fa ya je zai aka harbe shi aka kashe shi. So abin wato nan ma nan kai nan zaka je gona a kashe ka. So it's just too much, you know.
To Ustaz Alhaji, me kake ganin hanyoyin da za a bi domin a samu mafita musamman ga waɗannan tashi-tashin hankula da suke aukuwa barikin ladi?
To ni dai ina da hanyoyi kamar guda uku wanda nake ga in Allah ya danka bi wannan hanyoyin za a iya samun zaman lafiya tsakanin ainihin ina so shugabanni wanda suke yankin barikin ladi tsofin kansuloli tsofin chairman na local government na da da na yanzu duk wanda ya rike wani mukami a area barikin ladi da riyom na gwamnati ba a taba taruwa gaba daya an zauna da su da kuma al'umma sarakuna da wannan mu zauna a ce to wani da tsohon councilor ne yazo wani tsohon chairman ne local government yazo wani tsohon minister ne wani director ne wani pamsec ne wani kaza ne wa'annan gaba daya hadu wani tsohon gwamna ne ko wani senator ne wani yayi reps wani yayi kaza to wa'annan shugabanni idan ba mun fito mun yi magana da kalma daya da yawo daya ba to anan ne inda gizo ke saka din amma idan muka hadu wa'annan tsofin gwamnonin nan da tsofin chairmanin nan da tsofin councilorin da na yanzu da tsofin senatorcin nan da reps da duk wanda suka rika yin mukami a barikin ladi mu zauna da sarakunan da ardodi da shugabannin addini mu fito mu ce mu muryar mu daya ne zaman lafiya muke so ina tabbatar miki zaman lafiyar nan zai samu amma rashin yin haka to a cikin wa'annan caliber of people din akwai wanda suke engineering din hura wutan fitina barikin ladi ina mai tabbatar miki da wannan to idan muka samu muka yi wannan to sannan kuma mu kira wani abu na zaman lafiya koda a ce da sallah ne ko kuma da wani lokaci ne a ce al'umman Biram da al'umman Fulani yau a sanya koda wani abu ne na hidiman tuna al'adun gargajiya namu na da hadin kai na da ayi irin wa'annan abubuwa workshop da wasu abubuwa kan irin wa'annan abubuwa a wannan area din zaman lafiyar nan yafi komai inda za a sanya workshop yanzu kamar a ce garin Barikin Ladi a samu kamar a cikin wata ayi workshop so biyu na zaman lafiya da yadda za a tafiyar da kaza a je kauye kaza a yi kaza kauyen da ake tunanin cewa ana samun rashin zaman lafiya a wajen a tattaro yaran kauyen wajen da yaran kauyen da ake tunanin ba sa jituwa din a hada su a musu workshop a wannan kauyen wani wata a dauka a je wannan kauye ne a sake wannan workshop din a hada wannan abu na wasanni wallahi zaki ga ci gaba da zaman lafiya ya taru matuka wa'annan mutane din sun fito gidajen radio suka nuna cewa wa jama'a kuma suka fada amma har yanzu suna nan kum ba wanda ya fito yace abu kaza din nan ba ma jin dadin sa to nan ne ni inda nake tunanin cewa akwai lauje cikin nadi
Dagon Ray Edward me kake ganin mafita game da waɗannan tashi-tashin hankula a barikin ladi
to gaskiya mafita na farko zan ci addu'a gaskiya addu'a because matakan da yake fadan suna da kyau matukan gaskiya amma waɗansu an jaraba su amma har yanzu ba san mafaka ba domin zama din an yi ta har kwanakin baya mun succeed din wannan abun an sa wata kungiya wanda aka dinga yawo da jama'an Saron da su chairman na local government da Musa Rakuna bin aka sa wani team har ana zuwa har riga aka je domin a tattaro su yaran su wanda suna wurin wanda ba su sukan samu hanya su zo meeting na local government ba an dan fara sai abu yazo ya balle kuma gaba daya to saboda haka za a iya gwada kuma a gani kamar yadda shi ya fada a gwada hakan a gani ai duk in wurin da ba zaman lafiya bar mu tabbacin gaba ba zaman lafiyan shine komai to kamar yadda ya faru da farkon nan hukuncin nan duk wanda ya yi abu ai mishi hukunci kwanan nan naji wadansu wanda aka hukunta su wanda suna da sirrin bandan an sake bada bailin su barkate to shi yasa duka abubuwa suna karuwa su judges sosai su yan sanda sosai abin ne wato ba gaskiya in mutun zai yi aikin shi kamar yadda ana aiki da iyayenmu na da su Sardona su Tafa Balewa su Aziki waye su Awolowo su wane ne in an koma da aiki yanda da ana yi a da sakanin mutun da Allah wanda basu kulla komba basu gaje komai ba basu bar komai iyayen gida din su kawai da bane basu nema aziki ba sun nema da jama'a suna lafiya to in an koma haka to insha Allah za suna lafiya
to ustaz kana da wani karin bayani
to karin bayani da zan yi ina mai godiya ma Allah da shi Dagom da yayi wani babban magana dace zaman lafiyan nan farkon abin da zamu yi addu'a addu'a din nan kuma ita ce babban makami ita ce kuma babban abin da zai kawo mana zaman komai don kana zaune addu'a babu inda ba za ta je ba kuma Allah da yayi mu ya zaunar da mu tare waje daya shine mai amsa wannan addu'a shine kuma zai mana maganin abin da ba ma ma iya gani ko ma iya jin sa naji dadin wannan kalma din daga gare shi kuma ƙarin bayani da zan ƙara yi a matsayin shi na uban ƙasa da yadda ke tare da kuma yana da hali kuma yana da iko yana da bayanin da zai yi domin rashin aikin yi wa matasa yakan jawo rikita sa'annan kuma mai haƙi in yana tunani yana da haƙi aka hana shi haƙin sa shi ma yakan jawo rashin zaman lafiya a ƙasa misali zaka samu mutum ne yayi karatu ya gama abin nan sai a ce maka an haife shi a Barikin Ladi baban sai an haife shi a Barikin Ladi akwai mutumin da nake sanar da cewa yana da shekara baban sa ya zo na Barikin Ladi shekara 73 shi kuma yana da shekara 52 a cikin garin Barikin Ladi yana da yaya tara yana da mata uku amma an dan sa ya samu tafiya soja aka je batun indigent form aka ce ba za a bashi fashi ba dan kasa bane to kin ga ire-iren wayannan wani abubuwan sai kaga mutun ya ga kewa kamar he's frustrated to in ga mutun aka yi masa irin wayannan abubuwan sai ya ga cewa hankalinsa ba zai kama ba akwai wanda kuma na san shi dattijo ne yayi shekara wajen 70 da a Barikin Ladi shi kansa yana ce dan zama dan kasa a Barikin Ladi amma dan da ya haifa kuma hana shi takardar zama dan kasa wanda gwamnatocin da kuma sun bashi cewa shi dan kasa ne amma dan sa da ya haifa sai aka ce kuma dan ba dan kasa bane amma uban kuma dan kasa ne to kinga irin wannan shi ma yakan jawo frustration da sauransu kuma sai ka samu officersi da ma'aikatu sai ka samu cewa babu hada tsakanin wannan kabila da wannan kabila dauki aiki sai ce sai wannan kabila zalla ko wannan to wannan ma yakan sa matasa su ji kamar ko an tsane su ne to wanda kuma yin haka din sai sanya su ba zaka iya wato controlling din sa yadda kake bukata ba sai ga kamar cewa ana gwamnatin da shine ana yana gwamnatin yana abubuwa in haraji yazo zai biya in wannan yazo zai kaza amma duk wani abu na moral na gwamnati sai ce ba hannunsa a ciki to wannan ma da yake iyayen kasa muna tare da su za su sa ido su duba irin wannan abubuwa in dai takaddan mutun ya tabbata ya kuma wannan ne ba a irin dan bakonci ran ne yazo in kaza in tafi yace zai mallaki takaddan dan kasa wannan ba daidai bane ko ba zamu goyi bayan haka ba to wannan karin bayani da zan kenan Allah kuma ya taimake mu
to dagon rai daga karshe akwai wani karin bayanin da kake da shi
to zan ci ban da wani karin bayani sai dai ko bisa ga abin da ya faɗa na karshen nan kaga batun zaman dan kasa ko abin nan yawanci gwamnati ita kanta ta kawo wannan damuwa ko ba haka ba domin duka mu ne burka mu yan Najeriya ne to sune sukan ci dole sai indigent to ko yana da asalin wurin da ya fito to sune suna tono irin wannan abu in an ce dan Najeriya kan za a doka mutun aiki a doke shi aiki kawai ba zato sai an ce sai ka kawo wannan ka kawo wannan ba su suke kawo to amma an ce dole a tabbatar da kowa da mazaunin shi ai to su suke kawo saboda haka kuma a kikiro ayyukan tunda Buhari yazo da na tabbata because yawanci abuban Allah ya bamu arziki amma wani mutum da ya kawo zai cinye shi kada da gidansa kawai to amma inda a ce manyan mu ba zalime bane suna cin kudin mu na Najeriya nan a Najeriya ai da muna da factories da wanda yaran za su yi aiki bar mu samu wannan damoyin ba saboda haka tunda mun samu canjin gwamnati yanzu bare mu gare Allah ya kama mana mai kyau fatan mu kenan
to malamai na gode saboda samun zarafi da kuka yi domin mu tattauna da fatar ubangiji Allah kuma zai taimake mu domin a samu maslaha kan tashi-tashin hankulan da ake samu a Barikin Ladi da jihar Plateau da ma Najeriya kai ma da ma duniya gaba daya na gode Allah ya taimake mu
haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci yau dattawan da za su yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai a bangare daya akwai Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna a Najeriya da sakatare janar na kungiyar Jama'atul Nasrul Islam a Najeriya Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar da wakilin Sheikh Dahir Usman Bauchi Sheikh Ibrahim Dahir Bauchi waɗanda suka jagoranci wata babbar tawaga da ta zo wani taro a nan Amurka kuma suka ziyarce mu a sashen Hausa har Aliyu Mustafa na Sokoto ya tattauna da su sannan a bangare guda kuma akwai Pastor Jamil Abba wanda ya magana daga Baucin Yakuba da farko dai ga tawagar malaman da suka zirce mu game da batun zaman lafiya Sheikh Abdullahi Balalau ya ce
dole ne mu yi hakuri da juna mu hada kai Qur'ani ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku hadu akan igiya guda ta kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah kar mu samu rarraba wannan umarni ne na Allah subhanahu wataala amma duk da wannan dole ne dan adam wato a samu son rai kuma a samu rashin fahimta na waɗansu abubuwa dangane da lamarin addini amma dole ne mu zama to masu hakuri duk ko ina ana iya samu ba inda son zuciya ba ya shigo sannan kuma akwai bambancin fahimta ina da fahimta ga irin fahimtata kai kuma ga irin fahimtarka idan nace sai ka fahimci fahimtata za a samu matsala in kace sai na fahimci fahimtarka za a samu matsala amma sai Allah ya warware mana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana makoma. Qur'ani ya ce idan muka samu sabani ina zamu koma. Sai mu koma zuwa ga Al-Qur'ani, mu koma zuwa ga ainihin wato sunna na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. In kun samu sabani ku koma wa Al-Qur'ani, ku koma wa sunna. Wannan zai kawo wato halli warwarewan sabanin da aka samu. Saboda haka babu makawa. Allah ma yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuh. Ba za ku gushe ba kuna cikin sabani sai wanda Allah ya rahama. Saboda haka sai dole za a samu sabani. Amma an samu sabanin to ayi hakuri a koma ga Al-Qur'ani da sunna sai a samu warwarewa. Harkokin tsaro ya zamanto abin da ke faruwa na tsaro ba a da bambanci. Babu kungiyar da bata zamanto ta samu asaran waɗansu daga cikin mabiyanta ba. Saboda haka idan dukkan mu ake kawo hari to ya kamata duk mu haɗa kai mu gane cewa daga ina ne wannan matsalan ke tasowa, kuma addinin musulunci bai da wannan ba.
Can gaba sai Sheikh Dr. Khalid ya dora da cewa
magana kuma ta wato Boko Haram wato magana ce wacce take mai surkukiya da duhu da abubuwa da yawa. Abubuwa da yawa suka cakuɗa suka shiga ciki.
Gaba kaɗan sai Sheikh Balalau ya saki shigowa.
Alhamdulillahi, musamman ma idan ka ɗauki musulman Najeriya ta arewa da kristocin Najeriya ta arewa, a wancan lokaci gwamnati da ta gabata da wannan rigingimu na Boko Haram ya taso, an samu matsala har an so ma samun abubuwa na sa'insa. Duk abin da ya faru ya jefa wato kiyayyen ya ƙaru tsakanin musulmi na arewa da kuma kristocin arewa wanda suke zaune wuri. Amma da tafiya ya tafiya, kristocin arewa da musulman arewa sun gano cewa wannan wata da sisa ce ake kokarin a hada su a sanya su fada da gaba da kiyayya. Saboda haka ta hanyar tattaunawa aka soma fahimtar yadda abubuwa suke tafiya, aka gano cewa kokari ake a hada mu ainihin wato fada da addinin musulunci, addinin Kirista. Babu wanda ya yarda wato wani ya kashe rai haka kawai, babu gair babu dalili. Wannan ya sa an so mu samu ainihin wato hadin kai da fahimtar juna, musamman ma shigowan wannan gwamnati.
To ko me Dr. Khalid zai dora?
To duk abin da za a samu ya kawo ci gaba, wannan abu ne da yake da matukar muhimmanci. Bal akwai ai kungiya da ake ce mata NAIRC. Ita NAIRC ta hada shugabannin wato musulunci da kuma kristoci a majalisa ta koli wacce kamar gwamnati ita ce ma take da wato alaka da ita. Da alamar yanzu ana so a farfado da ita kuma al'amura wato su ci gaba. Maslahata al'umma, taimakon al'umma, agazawa al'umma, fadakar da al'umma, kokarin an tura su wurin samun biyan bukatun wato maslahar su.
Sheikh Balalau ya sake kama ma Dr. Khalid.
Idan yan siyasa ba su da maluma kusa, in aka ce an bar su ba wasu malaman da za su zo kusa da su don su nuna musu yadda ya kamata da yadda bai kamata ba. Ai kamar an bar al'umma cikin haraka. Me yasa Saddauna ya ci nasara lokacin gwamnatinsa da abubuwansa ya kyau, kowa na ta yabo na mishi fatan alkhairi. Ai kusancin irin su Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi, in Saddauna zai kaza a ce yayi daidai a bar kaza. Saboda haka dole ne malaman addini ba za su rabu da sarakuna ba, ba za su rabu da shugabanni ba, suna musu wa'azi da karantarwa. Sai dai kullum malaman su yi kafa-kafa, kada ya zamanto kana kusa da su kusancin da ba za ka iya gaya musu gaskiya ba. Su yi laifin da laifi ne a ce ai ba komai, duk abin da kai daidai ne. To wannan malami bai yi amfani da damar da Allah madaukakin sarki ya bashi ba. Za mu ci gaba da wa'azi kuma muna bin ka'ida da dokokin ƙasar Najeriya.
A nan sai Sheikh Ibrahim Ahiru Bauchi ya shiga.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kamar yadda yan uwa suka faɗa, abun yana tafiya lallai. Wannan abu ne wanda ya kamata a tsaya da gaske wajen haɗin kai. Kamar yadda ba ka yanke shawaran cewa in an haɗu tafiya tana da addini shi a fili yake. Sabanin ka gari ni kamar kullum muna gaya wa jama'a cewa yanda shehunan mu suke faɗa, shi a mutu jana radiyallahu ta'ala annu shugaban mu gaba ɗaya ya ce za a yi ƙarya a bayana, amma duk abin da aka ce muku ni ne na faɗa. Ku duba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da hadisi, duk abin da yazo daidai da su aka ce ni na faɗa ku karba. Abin da ya khalafa wayannan to ban yi na faɗa ba. Ko Maulana mu Sheikh Ibrahim Kawalan ya shi ma yana faɗa, wanda ya saba alqur'ani da hadisi ya ce ba almajiri na bane, ba almajiri bane.
Wannan shine babban abin da zai hada mu.
Sai ku tawo budubi.
Ai muna tafiya.
Alhamdulillah.
Shi ko Pastor Jamil Abba cewa yi.
Assalamu alaikum ƴan uwa arewacin Najeriya. Idan babu zaman lafiya ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin dan uwa da dan uwa. Idan babu zaman lafiya addini ma kansa ba za ka iya yi sa ba. Yaya kake zaman ka da dan uwanka? Yaya kake zaman ka da wannan ba addininku ba? Yaya kake zama da wanda addininku daya? Ku duba yadda arewa ta lalace. hannun jari da sauransu duka ana diba ana kaiwa kudu. Jahannama tana jin dukkan waɗanda suna kisa da makami. Allah yana kyamar mai zubar da jini. Wannan Allah ne da kansa ya faɗa. Shugabanni mu yi musu addu'a na alheri da cewa Ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki a kudancin Najeriya ko ni ana yi. Me yasa mu ba za mu gyara arewacin Najeriya ba? Kamfanonin mu sun mutu. Bai kamata muna faɗa ba. Musamman kamar jigon da Fulani makiyaya wanda an san su tare suna zaman lafiya cikin arewa. Musamman idan na dawo bangaren da zamaninmu na yanzu addini yana da ƙarfi tsakanin Kirista da Musulmi a dukkan mu kuma Allah ɗaya ne muke bautawa sannan kuma zaman lafiyarmu shi ne mu ƙaunaci juna mu yi cuɗanya tare. Don yanzu idan ka bincika mai sauraro za ka ga cewa kusan duk addinan nan a sarƙafe suke. Wannan ɗan uwansa akwai Musulmi a ciki, ɗan uwansa akwai Kirista a ciki, duka a cakule suke da hannu. Babu addinin da ya ce a yi tashin hankali, babu addinin da ya ce a zubar da jini, babu addinin da ya ce a yi zama na gaba. Dukkanmu nan muna zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya. Dukkanmu a cikin zuriyar nan Adamu da Hawwa muka bayyana muka zo duniya ya nuna uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ta wajen Adamu da Hawwa. Ina kira musamman manya-manyan 'yan arewa ina roƙo da ba da shawara a gare su ta haɗa kai domin mu iya gano da matsalolin da ke fuskanta na rashin aikin yaranmu da kuma rashin sana'o'i da kuma rashin wasu abubuwa da ci gaba cikin arewacin Najeriya. Fasa J. Abba daga Bauchi, Ubangiji ya bishe mu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan karan. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba, yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da labarai a takaice.
Mahukuntan ƙasar Saudiya sun ce masu aikin haji za su ci gaba da ayyukansu na ibada a ƙasar duko da hatsarin da aka samu na rufutawan injin gin nan wanda ya yi musabbin kashe mutane 107 kuma ya raunata wasu 203. Shi dai wannan injin ɗin mai haɗe da ƙugiya na gini ya rufuta a masallacin harami ne da ke birnin Makka salin da dubu-dubatan majita suke ayyukan ibada jiya Juma'a cikin birni mafi tsarki ga musulmai. Babban jami'in tsaro na fadar na farar kaya na ƙasar ta Saudiya Suleiman Al-Am ya ce iska mai tsananin gaske ne da tsawa suka yi dalilin faduwar shi wannan injin ɗin da ke makale da ƙugiya. Yanzu haka dai gwamnan yankin lardin Makka Khalid Al-Faisal ya ba da umarnin a gudanar da binciken abin da haifar da wannan bala'i kuma ya ziyarci masallacin na Makka a yau Asabar domin ganewa idanunsa wannan lamari. Tukunyar iskar gas da ake dahuwa da ita wato silinda a turance ya ta yi bindiga yau Asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar ƙasar Indiya inda kuma ya halaka mutane 82 kana wasu mutane da dama suka yi rauni. Wannan gidan abincin da ke wurin da ake kira Madhaya Pradesh ya cika da ɗan mutum suna karin kumallo sa'in da wannan tukunyar iskar gas ta fashe. Wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine-gine da ke kusa da gidan cin abincin lahani. Rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar tukunyar kuma ya yi musabbin fashewar wasu abubuwa daban-daban da ya ƙara adadin mutanen da suka mutu a wannan wurin. Prime Minister Hungary Viktor Orban ya yi kira ga ƙasashen Turai da su samar da wadataccen kayan jin kai ga makwabtan ƙasar Siriya domin rage radadin 'yan gudun hijirar da ke kwarara zuwa ƙasashen Turai.
To madalla masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da kuka ji yanzu nan da Mr. Yemi da kuma injiniyanmu da suka taimaka wajen kawo wannan shiri, Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.